Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 4 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 26 ga watan 9 shekara ta 2006 miladiya. Jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 47, za mu tashi da kanta yau don mu maimaita abin da ta kunsa zuwa abin da ya biyo baya. Amma kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambaya ta farko ya rubuto cikin harshen Larabci, yana tambaya dangane da dattijo da baya iya azumi saboda yawan shekaru. Mun sha faɗa a wannan majalisi cewa abinda dalilai na shari'a suka nuna dukkan wanda ya manyanta mace ko namiji ya zanto ba zai iya yin azumi ba, in ko har zai yi to zai sha wahala sama da ta al'ada, sama da wadda aka saba sha, zai jigata ya fita daga cikin hayyacinsa, to an yafe masa. Amma da din yin azumi zai rinka ciyar da miskini ne. Ta hanyar haka waɗansu magabata suka fassara gabar nan da ke cikin ayar da ke cikin suratul Baqara, inda Allah ke cewa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mahallu shahid wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, waɗanda za su iya yin azumi amma za su sha wahala sama da ta al'ada, za su jigata sama da kima, to su ajiye azumin sai wato ainihin su ciyar da miskini a madadin kowane yini. Dattijo mai shekaru ya shiga ciki, mace ko namiji, mace mai juna biyu ta shiga ciki idan cikinta na wahalshe ta sama da wahala ta al'ada, haka kuma mace da take shayarwa ita ma ta shiga ciki, haka mutumin da Ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da aikin wahala kamar dan kurkuku da aka tsare shi aka ce zai shekaru kaza tare da ayyukan wahala, fasa dutse, saran itace, to wannan shi ma yana cikin wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani. Mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da yawan sha'awa tana damun su har mazi na fito masa, alakar hakan da azumi. Fitowar mazi bisa ga zance mafi inganci ba ta kare azumi. Akwai malaman da suka ce tana kare azumi zai rama ɗaya, amma fitowar mazi baya kare azumi bisa ga zance da ya fi ƙarfin dalili. Idan an ce bisa ga zance da ya fi ƙarfin dalili, wannan ya nuna akwai wani zancen ɗaya daban kenan wanda baya da ƙarfin dalili. Sannan kuma yake magana akan cewa idan mutum ya yi mafarki, to kaga wanka ya kama shi kenan na janaba. Ba daga yin mafarki ne wanka ke kama mutum ba, sai in a cikin mafarkin ya fitar da maniyyi. Amma ko da mutum ya yi mafarkin saduwa da mace sai bai fitar da maniyyi ba, wanka ba zai kama shi ba. Haka kuma ko da ba zai iya tuno mafarkin ba, sai ya wayi gari ya farka daga bacci ya ji shi duk maniyyi ya ɓata jikinsa, to kaga kuma dole ya yi wankan janaba ko da ba zai iya tuno me ya faru ba. Dan haka dai hukuncin yana da alaka ne da fitowar mani. Idan har ya fito lokacin da mutum ya mafarki, to wajibi ne ya wankan janaba. To yake tambayar mutum ya zo zai yi wankan janaba da wanka din na duka jiki, wankan tsafta ko wankan soso da sabulu, to wanne zai fara yi? Zai fara yin wankan janaba sannan wancan, ko kuma zai fara yin wanka na gari duka sannan na janaba? Duk wanda ya fara yi ya halatta. In ka fara yin na janaba ya halatta, in wancan ka fara yi ya halatta, tunda janaba din hukunci ne. Kasancewar kayi wanka ba da niyyar janaba ba, baya gusar da ita janaba, hukunci ne wanda yake buƙatar niyya ta musamman, kuma bisa ga wata kaifiya, wato sifar wankan da shari'a ta bayar, sannan in kayi hakan janaba din ta kau. Wanda yana maganan cewa yana da yaro sama da ɗaya, kuma duk ya sa su a makaranta, sai dai akwai makaranta wadda take ba da ilimi mai inganci, ya ambaci sunanta, yace to in har zai sa yaran duka a makarantar ba zai iya biya musu kuɗin makaranta ba, da haka sai ya zaɓi ɗaya guda ɗaya ya sa yake biya masa wannan makarantar mai tsada, sauran kuma ya kyale su a makarantun gari duka. Ya yi laifi? Ba ka yi laifi ba, la yukallifullahu nafsan, da a rasa duka ba gara a samu wanda zai fi ba. Sai dai a irin nan kar ka yi son kai ka zaɓi ɗan wanda ka fi so ka ce shi za ka sa. In ka zaɓi wanda ya fi ƙwaƙwalwa, ya fi hazaƙa, wanda kake ganin kai ma idan ka kashe masa kuɗi ba ka yi hasara ba. Da akwai ɗan gatan da za ka kashe mashi kuɗi ya yi karatu a gida, ka kai shi har waje ka kashe daloli ko ƙwaƙwalwar ba komai a ciki, ka ga bai kamata kai wannan ba. Saboda kar ka ɗauki ɗan wanda ka fi so, a'a ka ɗauki wanda kake ganin zai fi fahimtar karatu. To ko da ba ita ce, ko mahaifiyarsa ba ita ta fi shiga ba a wajenka, kai dai wannan shine abin da ya kamata kai. Wato ka san fadin wannan ya sa idan kai namiji ne zaka san halayen mazaje. Dan wani dai idan ka ce zabi da ya sai zabo dan wani daki. Ke kyale na wani daki. Wannan yake tambaya dangane da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa dukkan wanda ya mutu ba tare da yawa wani shugaba mu baya a baya yayi mutuwa irin ta jahiliya. Farko wane ne irin shugaban da ake bukata? Sannan na biyu yaya mubaya'a take? Idan an ce mubaya'a shine kaje ka sallama kaje ka samu wani shugaba kai masa alƙawarin da'a cewa duk abin da ya maka na umarni ko hani wanda bai saba wa abin da Allah yake so ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to zaka yi masa da'a da biyayya akai, wannan ita ce mubaya'a. Zaka bi shi fil ma'ruf, cikin abin da yake daidai. To idan aka ce duk wanda ya mutu ba tare da yawa shugaban baya ba ya mutuwar jahiliya, wadannan suna fahimtar hadisin bisa da kuskure su dauka cewa wato ya mutu kafiri. Wannan kuskure, abin da ake nufi ya mutu a cikin hali da mutanen jahiliya suke mutuwa a cikin sa, daga cikin halayen da suke mutuwa a ciki akwai mutuwa kan kafirci, wanda ba shi ake nufi ba. Akwai mutuwa ana cikin halin zaman tatibarkatai, babu shugabanci, babu tsari. To wannan halin mutane larabawa kenan a lokacin jahiliya, suna zaune ta cibar ta babu shugaba, kowa yana bin gidansu, yana bin mahaifinsa ko ya bi kakansa, amma a gari ɗaya babu wani shugaba da aka yadda da shi ake bin shi. To irin wannan halin wato bai dace ba musulmi su samu kansu a ciki. Wato ya kamata musulmai suna da kadaitaccen shugabanci wanda zai kadaita su duka. Akwai shugaba da zai umarni da hani ya ja su akan tafarkin Allah, kuma wannan shugaban da ake iyewa mubaya'a ba wai shugaba na waɗansu mutane ba ko wata ƙungiya da ta kafa kanta ko mutane suka kafa ta, ba shi ake nufi ba. Don shugaban kowace ƙungiya ai mutanen da suke cikin ƙungiyar ne suke masa da'a da biyayya. Sannan kuma shi wannan shugaban da ake yi wa da'a da biyayya din za a yi masa mubaya'a shi ne wanda yake da ikon kafa kotuna, yake da ikon ajiye gidajen kurkuku don ya sakaya waɗanda suka yi laifin da ya kamata a sakaya su. Sannan waɗanda suka yi ba daidai ba ya zartar da hukuncin Allah a kansu. To irin wannan shugaban. Amma wanda ba irin wannan shugaban ba, wanda ba zai iya kama wani ya daure ba, ba zai iya yanke hukunci ba, ba zai iya yin haddi ba, ba zai iya shelar jihadi a bishi ba, kai masa mubaya'a akan me? Sannan in na yi masa mubaya'a kuma sai a ce shikenan, in na mutu na yi mutuwar jahiliya? Wannan sai dai mu haɗu don mu samu abin da ake kira wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Mun samu wani shugaba, mun kafa kungiya ta addini wadda take da manufa ta yaɗa sunnar Annabi, sai muka ce ga wani shugaba, to wannan zamu masa biyayya ne gurgurdan at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Amma ba za a tuhumce ni ba in na ce na kibinsa, irin tuhumar da za a yi min inda khalifa ne na musulmi na kibi. Hukunci na ba zai yi daidai da wanda ya tawaye wa wani khalifa na musulmi ba, don shi khalifa na musulmi yana da sulta a hannunsa. Sulta ita ce mulki, kamar yadda na faɗa, naɗa alƙalai ko tuɓe su, kafa kotuna, zartar da dokar Allah akan wanda ya yi abin da ba daidai ba. To shugaban da yake da wannan ƙarfin shi ne ya zama wajibi a yi masa mubaya'a, ko da shi a karan kansa yana wani laifi, amma duk lokacin da ya ce a bi Allah wajibi ne a yi masa da'a akan bin Allah, ba za a bi shi ba akan laifinsa. Ko da shi fasiki ne, ta iya yiwuwa mashayi ne, ta iya yiwuwa yana waɗansu ayyukan ɓarna, amma ya zama wajibi a bi shi saboda yana da tsare da abin da ake kira as-sulta al-islamiyya, gwamnatin musulunci a hannunsa. Don rike gwamnatin musulunci baya nufin shi kenan mutum ya zama al'ummi baya laifi, amma da yana zartar da dokar Allah ko da shi yana da waɗansu laifuka a karan kansa, wannan baya hana a yi masa da'a ko biyayya. To abin da hadisin yake nufi kenan, wallahu a'lam. Wannan yana tambaya kan menene munafunci, ko me hukuncin munafiki, ko me matsayinsa a wajen Allah. Lafazin daga larabci ne, daga nifaq ne. An nifaq a cikin larabci na nufin bayyana zahirinka kishiyar batininka, da baki ka faɗi wani abu amma a zuci kishiyar wannan abin da a cikin zuciyarka. Wannan shi zaka fahimta cikin faɗin Allah ta'ala da yake bayyana siffofin munafukai. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Da fadin Allah ta'ala yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Da fadin Allah ta'ala idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun wa yahlifuna billahi innahum la minkum wama hum minkum walakinhum qaumun yafraqun, da sauran ayoyi makamanta waɗannan, waɗanda suke nuna munafikai za su zo gaban annabi su ce mun shaida ba don bauta da gaskiya sai Allah, ko mun shaida kan manzon Allah ne, amma kuma da baki suka faɗa ka a zuci ba su yarda da shi ba. Qalu nashhadu innaka la rasulullah, Allah zai ce wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, yau ai kafin su faɗa Allah ya san kai manzon sa ne, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, Allah ya san munafikai ƙarya suke da suka faɗa ka. Don haka annifaq shine mutum ya bayyana zahirin sa kishiyar yadda yake a batinin sa, ya faɗa abu da baki irin wanda babu shi a zuciyarsa, wannan shine munafiki. To kuma annifaq malamai sun kasa shi kashi biyu, akwai annifaqul amali, akwai annifaqul i'tiqadi. Annifaqul amali munafinci a aikace, mai irin wannan mummune ne ya furta kalmar shahada kuma ya yadda da kadaitakar Allah a zuciyarsa, ya yadda da cancantar manzon Allah ya zama annabi kuma shugaban annabawa cikamakin manzanni, sai dai a aikace yana aiki irin aikin munafikai. To wannan shine abin da ake kira annifaqul amali, munafincin aiki ba munafincin kuduri ba, ba munafincin aqida ba. To kuma shi ake kira annifaqul asghar, karamin munafinci. Wannan manzon Allah ya bayyana irin sa cikin hadisi, ya ce ayoyin munafiki guda uku ne, alamomin munafiki guda uku ne, idza haddasa kazaba, ƙarya na ciki, wannan sifa ce ta munafinci. Wa idza wa'ada akhlaf, saba alqawli yana ciki, sifa ce daga cikin sifofin munafikai. Sannan kuma wa idza atumina khana, idan an bashi amana kuma zai yi ha'inci zai ci amana. To duk mai irin wannan baka ce masa munafiki, sai dai ka ce mai siffar munafikai. In ko har ka ce munafiki sai ka ce wanda yake karamin munafiki, wato wanda yake munafinci a aikace amma zuciyarsa garau take ta fuskar aqida da tauhidi da kadaitakar Allah. Wannan shine annifaqul amali. Amma na biyu shine annifaqul i'tiqadi, munafincin aqida, munafincin zuci, wato a zuciyarsa ya kafirce wa Allah, ya kafirce wa manzon Allah, amma a baki yana fadin ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah. To wannan munafinci babban munafinci kenan, shine annifaqul akbar, wato babban munafinci. Mai irin wannan ba musulmi bane ba, ko yayi da awar musulunci. Dan Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, sai ce me wa ma hum bimu'minin, ya kore musu imani. Da yace wa ma hum bimu'minin, inda an ce wa ma hum mu'minina ma larabcin yayi, ma anan gurin ta'malu amalu laysa, hum din anan gurin sai zanto ismu ma marfu'un lakinnahu mubayyin mabniin ala sukuni fi mahalli raf'i, sai zanto mu'minina shine mansub, amma sai aka karo ba wa ma hum bimu'minin li tawkidil ma'na, dan karfafa ma'ana. Dan saboda haka Allah ya kore musu imani ta hanyar karfafa ma'ana, kasancewar jumla ce ismiya, kasancewar kuma ga ziyadatul ba a ciki. Wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun, dan haka wannan shine munafinci. Allah raba mu da munafinci, ko karamin ko babban. Bayani akan yin sallah da takalmi. Yin sallah da takalmi ya halatta in takalminka babu najasa, halatti ne, ba a ce wajibi ba, domin inda wajibi ne da kowa ya sallah ba takalmi sallarsa ba ta yi ba, ko kuma ta samu tawaya. To amma halatti yake nunawa, in ka ba shi hukunci mafi zama koli ka ce masa mustahabbanci, amma bai kai wajibci ba. Wannan idan takalmin ya zanto babu najasa a jiki kenan. Kuma sannan idan mutum ya yi don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, to a nan gurin dukkan wani abu wanda yake wa mustahabbi ko abin da yake ja'izi, sannin shi a ilmance daban, sannan aiwatar da shi a aikace kuma daban. Akwai lokacin da zaka aiwatar da abu a aikace ya zama fitina a gaban mutanen da kai, don ba su fahimci addini ba, su munana zato a gare ka cewa din kai din abin da kai ba daidai ba ne, sannan koma su kafirce ma Allah cikin maganganunsu bisa ga jahilci ba tare da sun sani ba. A irin wannan sai ka kyale, ba sai ka aiwatar da shi a gaban mutane ba, ka yin aiki da shi kai a karan kanka kai kadai. Tunda dai gina ɗakin Ka'aba, duk wanda ya ga ɗakin Ka'aba yau ko a talabijin ka je ka kalli ɗakin Ka'aba, idan an nuno za ka ga wata karamar katanga daga arewacin ɗakin Ka'aba wadda tsawonta bai kai na sauran sasannin Ka'aba ba. Wannan wuri shi ake kira Hijru Isma'il. Wannan wuri tun a lokacin jahiliya Larabawa suka rushe ɗakin Ka'aba da za su sabunta gininsa. To kudin da suka tara sun ishe su su yi katanga doguwa irin yadda suke so, ala ƙawaidi Ibrahim, a ɓangaren da yake na kudur ɗakin Ka'aba da yamma da kuma gabas, amma da suka zo bangaren arewacin ɗakin Ka'aba sai kuɗi ya kasa musu, sai suka bar katangar a gajeruwar ta yadda take. Ba su samu sukunin sun mayar da ita ta yi daidai wa daida da sauran sassanin ɗakin Ka'aba ba, har Allah ya turo manzon Allah, da'awar musulunci ta zo. Har aka zo aka yi gwagwarmayar yaɗa addinin musuluncin, aka yi fatahu Makka, kuma ɗakin Ka'aba ya dawo hannun manzon Allah. To manzon Allah ke faɗa wa ummuna Aisha, ba dan mutanenki kwanan nan suka shiga musulunci ba, bayan an buɗe Makka, da na rushe Ka'aba na daidaita katangarta ta kowane sashi ta zanto daidai wa daida, akan daidai qawaid Ibrahim, foundation din da Annabi Ibrahim ya yi. Kace amma mutanenki sababbin shiga musulunci ne, idan nayi wannan sai su fitina, wani ma sai ya bar musulunci ya ce ya fasa, yaya Ka'aba ga yadda take, wani ya zo ya gyara. Manzon Allah ya kyale ɗakin, kuma har yanzu gashi haka ake kallon sa. To dan girman Allah, da kai sallah da takalmi a gaban jahilai, da a gina ɗakin Ka'aba wanne yafi muhimmanci? Sallar ka da takalmin ka gaban jahilai ko gina ɗakin Ka'aba? Gina ɗakin Ka'aba. Amma manzon Allah ya kyale dan kar mutane su yi mai su fitinu. Amma idan kuna gungun ahlus sunna ɗinku, duk kowa ya fahimci sunna, wani zo ya sallah takalmi ba wanda zai masa inkari, wani zai sallah tahufi ba wanda zai masa inkari. Amma ka je cin kasuwar ƙauye za ka yi sallar takalmi, ko ƙabalu kai sai an dake ka balantana wani. Amma kaga a birni sai kai ƙabalun kalami lafiya ba ka zauna lafiya. To amma mutumin ƙauye kai ƙabalu a gabansa, to shikenan ka rushe musuluncin ka balantana yadda da shi. To saboda haka dai akwai abin da ke kira fiqhud da'wa, wanda ya kamata matasa masu son sunna su rinka lura da irin waɗannan. Kuma ka yi abinka dan Allah, ba dan na yi dan in burge ba, na yi dan in ce ni na fara nunawa. Ko daidai kai abin sai Allah ya rushe ladanka, dan ka yi dan tunkaho, ka yi dan alfahari, ka yi dan a ce ka sani. Wannan takardu guda biyu na ƙarshe, ɗaya daga cikinsu yana cewa da Allah a ja hankalin shugabanni a jami'a wanda suke da haƙƙi na ɗaukan ɗalibai, ya so da dama ɗalibi zai gabatar da takardunsa, ya cancanta a ɗauke shi, yana da kiraidai da ya kamata a ɗauke shi, amma sai a ki ɗaukansa don saboda shi ba ɗan wane ba ne, ko ya fito daga ƙauye, ko kuma iyayensa masu ƙaramin ƙarfi ne. In har haka abin yake, to kaga a nan gurin an ci amanar ilimi, kuma an ci amanar ƙasa. Domin ƙasa lokacin da ta gina jami'o'inta ba ta ce ba ta yi don ‘ya’yan mala’u kaɗai, an yi ne domin duk wanda ya cancanta. Kuma jami'a ta sanya shimfiɗa ƙa’idoji na kowane kwas kake son ka karanta, akwai wani adadi da ake son ka samu na kredit, idan ka samu akwai adadi na kaza, in kana da wannan a ɗauke ka, in baka da shi kuma a ƙyale ka. To ya kamata a ce wannan ka’idar aka bi wajen ɗaukan mutane a jami'a. Mutum komin wadatar mahaifinsa, komin muƙamin mahaifinsa, in bai cancanta ba a ƙyale shi, ya sake komawa karatu. Mutum kuma komin talaucin gidansu, in ya cancanta kuma a ɗauke shi. To ta hanyar haka ake raye ilimi. Amma a yanzu idan ya zanto cewa ba za a ɗauki mutum ba sai in ya zanto ɗan manyan mutane ne, ɗan talaka ko ya yi karatu, wato ainihin ba za a ɗauke shi ba, shi ɗan manyan mutanen ba zai karatu ba. Sannan kuma shi talakan an dakushe gowarsa shi ma ba zai ba. Sai ya zanto a ƙarshe ƙasa ce ta cutu, ta tara jahilai masu takardar shaida da ba su san komai ba a gabanta, wanda ba za su iya mata amfanin komai ba. To da haka dai ya kamata masu kishin al'umma, masu kishin addini, ya kasance sun lura da wannan, tallafawa ‘ya’yan masu ƙaramin ƙarfi, matuƙar sun cika ƙa’idojin da ya kamata a ce an ɗauke su an ba su admission a cikin kwasa-kwasai da ake karantarwa a jami'a. Wannan amana ce na dukkan mutumin da yake riƙe da wani wuri na gudanar da ilimi. In har bai yi hakan ba, to ya ci amana, kuma zai zama abin tambaya a gaban Allah gobe kiyama. Wani mai doguwar takarda, Muhammad Abdullahi, naga takardarka ba za ta karantu a wurin karatu irin wannan ba. In ka samu dama gobe, wato Laraba kenan, ƙarfe 9 na safe sai ka same ni, sai mu fata ce da neman shawara. To waɗannan su ne ababen da suka sauƙaƙa Allah shi mana agaji. Mun faro faɗin Allah ta'ala, wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas. Malam zai sake maimaita mana, sai mu ci gaba da ita da ayar da suka biyo bayan ta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
وبنجي تعالى يتي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. Kada ku zamanto kamar waɗanda suka fito daga cikin gidajensu bataran, suna masu girman kai da alfahari, wa ri'a annasi, kuma suna ƙoƙarin riya, nuna riya, sanadiyar fitowar su dan su nuna su sun isa, kuma dan su nuna cewa su din nan masu karfi ne iri kaza iri kaza, su yi kwarjini a gaban jama'a, wa yasudduna an sabilillah, sannan kuma suna kautar da mutane daga tafarkin Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, Ubangiji ta'ala yana kewaye da irin abin da suke aikatawa, ma'ana ya kewaye abin ta hanyar iliminsa, ya san me suka ce, ya san me suka aikata, ya san wace irin aqida suka kudurce a cikin zukatansu, subhanahu wa ta'ala. To wannan kamar yadda na faɗa tun jiya, suko ne na ladabban jihadi, dukkan mutumin da zai fita jihadi shi da sojojinsa dole ya kasance sussumfanta da waɗannan ababai da ayoyin suka bayyana tun daga fadin Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu, wato farko a samu astabat, shine zuciya ba matsoraciyar zuciya ba, dakakkiyar zuciya, ta yadda mutum kafafunsa za su tabbata a filin daga, shine astabat. Sannan wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun, ambaton Allah ambato mai yawa kamar yadda muka yi bayani jiya. Sannan kuma abu na uku, da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah, wa ati'ullaha wa rasulahu. Sannan abu na hudu, wala tanaza'u, rashin jayayya da juna, musu da juna, fa tafshalu, dai in kun yi jayayya sai ku samu karaya da tangarda, wa tazhabu rihukum, kuma karfin ku ya tafi. Sannan kuma abu na biyar shine wasbiru innallaha ma'as sabirin, ku zama masu hakuri, Ubangiji ta'ala yana son masu hakuri. Sannan sai kuma yace wala takunu kallazina kharaju min diyarihim, kar ku zama kamar waɗanda suka fito daga cikin gidajensu, bataran wa ri'a an-nasi wa yasudduna an sabilillah, wallahu bima ya'maluna muhit. To abinda ya faru shine bayan an zo filin Badar, kamar yadda muka faɗa, mammane suna al'udwatud dunya, kafirai suna al'udwatul quswa, war rakabu asfala minhum jami'an. To a wannan lokaci sai labari ya zo wa Quraishawa cewa ayarin kasuwancinsu da Abu Sufyan ke shugabanci sun riga sun tsira, sun bi wata farauniyar hanya da ba za ta kawo su Badar ba, ballantana musulmai su tsare su. Sai waɗansu daga cikinsu suka ce tunda wannan ita ce manufar fitowarmu, kuma ayarin kasuwancin ya kubuta ba a kama su ba, ba a kama su ba, ba a ribace su ba, to mu koma gida ba sai mun yi yaƙi mun zubar da jini ba, ba sai mun yi hasara ko soja ɗaya ko biyu ba. Daga cikin masu irin wannan ra'ayi akwai Umayyar ibn Wahab, a lokacin yana cikin kafirai bai musulunta ba, shi ya hau dokinsa a sukwane ya zagaye filin Badar, ya gani ya je ya tsinkayo musulmai inda suke, ya tsinkayo inda Quraisha suke, ya ga matsayar kowa, ya ga irin tsayuwar da musulmai suka yi, tsayuwa ce ta komai za a yi sai dai a yi, amma ba za a koma gida ba. Ya zo ya samu Quraisha ya ce zan muku nasiha, na ga musulmai suna ɗauke da mutuwa a kan kawunan su, ba su da shirin komawa gida, tunda ne rundunar Abu Sufyan ta tsira bu koma gida. Ya faɗa wa Hakim ibn Hizam, shi ma a wannan lokacin bai musulunta ba, Hakim ibn Hizam shi ma ya yarda da wannan ra'ayi. Suka je su biyun suka faɗa wa Utba ibn Rabi'a, suka ce gafa abin da yake faruwa. Utba ibn Rabi'a ya ɗan ja, amma da ƙarfi shi ma ya gamsu. Sai suka je wajen Abu Jahal, suka ce da shi ga shawarar da muka zo da ita. Sai Abu Jahal ya ce la wallahi hatta nari ama a Badr, wa nanhar al-jazur, wa nashrab al-khumur, wa ta'zifa alayna al-qiyan hatta yasma'a bina al-arab fa yahabunana. Yace wallahi babu yanda za a yi mu koma har sai mun sauka a rijiyar nan ta Badar, bayan ƙurar yaƙi ta lafa, mu sha ruwanta, mu yanka raƙuma, sannan a sha giya a ƙoshi, sannan 'yan mata su yi mana kiɗa da rawa, Larabawa gaba ɗaya su ji labarin mu, ba wanda zai iya tsokanin mu faɗa nan gaba. Wannan ita ce manufar su, ka kharju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas, girman kai yasa yake yarda da wannan shawara. Sannan ri'a'an nas, wai sai sun nuna wa mutane su barada ne, yasa suka tsaya. Waɗancan mutane suka yi iyakacin yin su, ina Abu Jahal ya tsaya a yadda yake, ya kangare cewa sai dai an yi yaƙi. To shine abinda ayar take tunatar da mummunai, irin niyyar da Qurayshawa suka fito da ita, niyyar alfahari, ko wajen yaƙi kar ku fita da niyyar alfahari, niyya ta riya, ko wajen yaƙi kar ku fita da niyyar riya, girman kai da kafafa, ko dan kun ga kuna da yawa, ku musulmai a wajen yaƙi kar ku yi takama da yawan ku, kar ku yi takama da makamin ku, wa man nasru illa min indillah, nasara a hannun Allah take ba a makami take ba, ko dai kun yi riko da makami ne, min bab al akhdh bil asbab, saboda ana yin riko da sababi, amma ba dan makami ke sa a ci nasara a wajen yaƙi ba, komai a hannun Allah ta'ala yake. Wato kenan, kada mu dauki salo irin nasu, kar mu dauki dabarar yaƙi, ma'ana abin nufi niyyar da sun kudo da mu mu fito yaki irin taso dan in mai haka mun zo mu da su da dai kenan kaga anan ladabin da ake karantar da mu mun ne tun a filin yakin kafin a fara gwamnati yaki kenan to sai Allah tin
wa izayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lahum yawman yanasu wa ja'alnakum فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون
ubangiji ce wa izayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ambaci lokacin da shedan ya kawatawa su mutanen maka ayyukan suka dauka cewa fitowar da suka yi fitowa ce ta alheri yakin da suke yaki ne na adalci ba na zalunci ba ya kawata musu abinda suke cewa akan daidai suke wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas yace da su a yau ba mai cin galaba akan ku cikin mutane wa inni jarun lakum kuma ni ma zan baku kariya da wani adadin sojoji nawa na riga na ci alkawali zan baku tsaro zan baku kariya domin lafazin jar abin da yake nufi makwabci to kuma na daga cikin amfanin makwabtaka ka baiwa makwabcinka kariya idan ya nemi taimakonka ka taimaka masa in ya nemi agajinka ka agaza masa kai koda bai nema ba ka ganshi cikin halin da yake bukatan taimako ka taimaka masa dan shine asalin aljiwar din makwabtaka ko bada tsaro ko bada kariya yace da su wa inni jarul lakum ina tare da ku to anan ubangiji ta'ala ya ce ash-shaytan malaman tafsiri sun suka su gida biyu wadanda suka ce shedan ya jefa musu hakan ne ta hanyar waswasi ba wai ganin shi suka yi a fili ba ya faɗa musu wannan magana a zuci ne ya jefa wa shugabannin su waswasin cewa la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum suka ji wannan natsuwar da gamsuwar a cikin zukatan waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a lafazin qala wa qala la ghaliba ya nuna cewa yayi magana ne da baka wanda sun ji da kunnuwansu to wannan kuma shine abinda riwaya ta nuna wanda ibnu jarir at-tabari ya rawaito a cikin tafsirin sa da sanadi hasan daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace da'a iblis yawma badrin fi dundin min ash-shayatin shedan ne yazo ranan badar a cikin wutar runduna ta shedanu ta aljanu ɗan uwansa ma'ahu rayatuhu yana rike da tuta fi surati rajulin min bani mudlis sai ya canji kamar ya sati kamar wani mutum cikin kabilar banu mudlis banu kinana da ka ganshi ka ganshi wato kamar wani ya sati kamar ka ko wani ya sati kamar ta ta yadda in an ganka a gashi ne ko in an gan shi a gani ne to haka yayi musu ya fito a cikin wannan sifa gashi mutum yana musu magana ya zo ne a cikin sifar Suraka ibn Malik yace da su la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum to menene hikimar ya faɗa musu wannan magana su Quraishawan Makka akwai rigima tsakanin su da Banu Kinana wani ba Quraishi ya kace wani mutum ɗaya cikin Banu Kinana su kuma kabila ne da suke bayan garin Makka to saboda haka sai suke tunanin akan hanyar su ta zuwa Badar wajen gwabza yaki tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kada kuma ya kasance sun barbaraka a baya kabilar Banu Kinana ta ribaci wannan ta je ta yake su akwai wannan tunanin a zuciyarsu to shedan dan ya hana su dawowa gida ya fi son su je yakin tunda yaki ne fi sabilut tagut shikenan sai ya canji kama ta ɗaya daga cikin shugabannin Banu Kinana shine Suraka ibn Malik al-Mudlisi ya taho da wani adadi na sojoji ya samu shugabannin Qurayshawa cewa ku daina jin tsoron fita wai za mu yi muku a yaga a baya ko alama muna tare da kuma a wajen yaki kar ku tsorata kaga sai Qurayshawa suka kara samun me natsuwa ta lalle a yaki yace da su inni jarul lakum amma falamma tara'at al-fi'atan lokacin da jama'u guda biyu suka ga juna mummunai sun hango kafirai kafirai sun hango mummunai wato tara'at al-jama'an kenan Abdullahi dan Abbas ce falamma saffan nas yayin da mutane suka yi sahu-sahu za a fara yaki aka za rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kabzatan min at-turab sai manzon Allah ya jinki guda na kasa a tafin hannunsa, farama bihi fi wujuhil mushrikin, ya watsa wa kafirai gaba daya. Adadin sojoji wajen mutum 1000, kowane mutum sai da idanunsa suka samu wani rabo na kasar da manzon Allah ya watsa cikin tafin hannu daya. Shi yasa muka karanta lokacin da muka karanta a baya, inda Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama, lokacin da ka jefa ba kai ka jefa ba, Allah ne ya jefa. Ibn al-Qayyim yace ma'anarsa kai ka dauka ka jefa, Ubangiji kuma ya isar da jifar zuwa ga inda kai sai. Wato kenan manzon Allah ya yi jifa, amma karfin jifa da hannunsa kadai ba zai iya yin saitin idanun mutum 1000 ba, sai Ubangiji ta'ala ne ya karasa jifar ta isa zuwa ga idanunsa. Wa ma ramayt iz ramayt walakin Allah rama وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين. yana watsawa duk sai suka rikice. to a irin wannan lokaci ne fa sai ga malaika jibril shi kuma ya taho cikin wata runduna ta malaika. shedan da ya leka sai hango malaika jibril kuma ya ce da wannan jibril ne, ba satar kama ba ce ba, kaga shi yayi satar kama ba a gane ba, wannan jibril ne alal hakika, ba wani abin nan bane ba. falamma ra'ahu, yayin da ya hango shi, wa kana yadhu fi yadi rajulin min al-mushrikin, a lokacin ya rike hannun wani daga cikin shugaban mushrikai cewa ai tare muke, wa inni jarul lakum, amma da ya hango shi ina sai ya saki wannan mutumin. in taza iblis yadahu fa walla mudbira, sai ya saki hannun wannan mutumin sai ya juya baya. shine falamma tara'at fi'atani nakasa ala akbaiti, sai ya juya akan dugadugansa. nakasa ana nisar raja'a, nakasa yankutu nukusan, laysan nukusu alal adbari makmuratan, wato ainihin nukus juyawa baya mutum ya gudu, dan haka sai ya juya baya ya fita a guje. wa qala inni ayati dusume inni bari'un minkum, ni na riga na barranta ba ni ba ku. inni ara ma la tarawun, ni ina ganin abin da ku ba ku gani. ya tsinkaye mala'ika jibril cikin wata runduna ta mala'iku wanda su kafaran maka ba su gani ba. inni akhafu Allah, ni ina jin tsoron Allah. malamai suka ce ba wai jin tsoron Allah da ke hana mutum sako ba, dan inda haka ne da ya kalmar shahada a ranar, amma tarihi ya nuna bai yi ba kuma har yau. amma ina jin tsoron alkawalin nan da Allah ya ce wa ila yaumi ba'thun, ko yau ne yaumi ba'thun din, wannan shine abin da ke jin tsoro, ba wai tsoron Allah ba. wallahu shadidul iqab, lalle Allah mai tsananin hukuma ne game da waɗanda wato ainihin suka kafirce masa. insha Allah ta'ala.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
إذ يقول المنافقون, سنة لوكتن دا منافقين سكرن كفتا والذين في قلوبهم مرض وطن دا أتكن زكا تنسو أكوي توتا قولش الله فيا سكرن كتوامي غر هؤلاء دينهم وطن نم الدين سنيرو إيه وتكاغا أنكالن كأدد من مني أوجن كافرين سنة غنم من مني سنزم ينكدن سمد دا كدن تنسو تدا كمالي دا مهكارن تأجيا سكتي ينزونا إمبا دن الدين سيارو إيه فتيا إذا سكتي وإذا سكتو سفتا دبو غر هؤلاء دينكم لله ودنن الدين سي رغا يا رودي انت متي دان ان متو اكو الجنه في يسا suka fito amma in ba haka ba ina su ina mu ubangiji yace wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim dukkan wanda ya dogara ga Allah madaukaki to lalle Allah shine aziz mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa sannan shine hakim mai sanya kowane irin abu inda ya dace a sashi wato mai hikima kenan subhanahu wataala. wannan lafazi na wannan aya idh yaqulu al-munafiquna wallazina fi qulubihim maradun, malamin suka ce wawu din nan wawu al-ataf tin kana bambance al-munafiqun da kuma wallazina fi qulubihim maradun ko kuma duk daya ne. lafazin dai al-munafiqun na riga na fassara muku a cikin tambaya, munafikai sune wanda suka bayyana imani a baka amma a zuciya kafir su suka rinka faɗin wannan magana. sai kuma Allah ya ce wallazina fi qulubihim maradun, da waɗanda a cikin zukatansu kuma akwai cuta. to sai waɗansu suka ce wannan min babu atafi sayya ala nafsihi, wato wallazina fi qulubihim maradun sune dai almunafiqun, almunafiquna kuma dai sune wallazina fi qulubihim maradun, amma ta'addadat as-sifatu fajaza atful ba'd ala al-ba'd, wato sifofin ne suka kidayu, ko da abu ɗaya ne idan ya zanto ma'abucin siffofi a baban kidayawa ya halatta ayi adadin wata sifar akan wata sifar wata sifar akan wata sifar ubangiji ta dace sabbihi ismi rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa sai kuma ce me wallazi qaddara sai kace da wanda ko kuma dai shine wanda dan wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a diddai shine me al a'la ina fata an fahimta amma an yi afati saboda ta'addada sifat siffofin sun zama ababen kidayawa sai ya halatta ayi adadin daya akan daya ma'ana rabbikal a'la shine allazi khalaqa fasawwa allazi khalaqa fasawwa shine wallazi qaddara fahada wallazi qaddara fahada shine wallazi akhrajal mar'a to kuma haka nan idh yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun al munafiquna sune kuma dai allazina fi qulubihim maradun ba wadansu mutane ne na daban ba masu wannan tafsiri suka ce ubangiji ya ambaci munafikai da cutar zuci a cikin suratul baqara a gaban ayar da muka karanta dazu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdhibun ko bima kanu yukadhibun wato kaga sune dai wadannan ya kafanta su da cutar zuci wadansu malaman tafsirin suka ce a'a al munafiquna anan gurin dai sune munafikan da ake ne sai dai allazina fi qulubihim maradun wadansu da'afun imani ne a cikin mummunai sun yi kalmar shahada tun a makka amma da aka zo yin hijira sai suka ki yin hijira saboda tsoro saboda su ba sa san su je su kwana a garin bakunci a nan suna cikin watayawa cikin yan uwansu da ahalinsu da dukiyarsu dan me za su je garin da ba su dangi ba dangi iya babu na baba babu wadatar kuɗi sai suka gwammace gara su zauna cikin kafirai idan ya so su yi imanin baka ko da ba sa iya fassara shi a aikata a gani da aka zo aka buga gangar yaƙi za a je yaƙin Badar a yaƙi annabi aka tilasta su kuma suka fito aka tafi da su kaga duk wannan me ya kawo musu haka raunin imani in ba haka ba su mummune ne sai dai mummune ne masu raunin imani to waɗannan su ne wallazina fi qulubihim maradun waɗanda kafirai suka tursasa musu suka fito cikin sahun kafirai aka fito yaƙin Badar su ne wallazina fi qulubihim maradun munafikan Madina suna faɗa haka su waɗannan wallazina fi qulubihim maradun su ma sun faɗa dukkaninsu ne suka ce garra ha'ula'i dinukum waɗannan mummunan addininsu ne ya ruɗe su in ba haka ba yaya su ɗan kaɗan za su taririn da na babba ubangiji ce ko alama ba addininsu ne ya ruɗe su ba amintuwa da ubangiji ne da jin cewa lallai zai ba su nasara wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim aya ta gaba
walau tara idh yatawaffal ladina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azab al-hariq ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
وبنجي يجي ده منظور صلى الله عليه وآله وسلم ده دم ما وانجي زي بوطي قرآني يكرن تاي جاء بند قرآني كي سيوا ولو ترى إلا أتي ذاك ليكوك جنو وتو لو أنا نقولن كاقا شرطيتي كان بقاتا جواب الشرط sannan tara fi'li mudari'i ne wanda yake muwajjahun ila al-mukhatab al-mufrad al-mudhakkar wanda aka fuskantar da shi ga mutum ɗaya namiji da ake wa magana walau tara ka'idar law idan ta shiga cikin fi'li mudari'i tana jirkita shi ya zanto ma'anarsa ma'anar fi'li madi sai ya zanto fassarar ayar walau ra'aita inda ake ka gano idh yatawaffal ladhina kafaru al-mala'ika lokacin da wato mala'iku suke daukar ran kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu suna dukan bayansu mazaunansu suna cewa da su wazuqu azabal hariq ko dandani azabar gobara azabar wuta balbal haka mala'iku suke ce musu zalika bima qaddamat aydikum kuma hakan an jarrabe ku da hakan ne saboda abinda hannayenku suka gabatar na munanan ayyuka wa anna allaha laysa bizallamin lil abid kuma Allah ta'ala bai zanto mai zalunta ga bayinsa ba inda a ce zaka hango hakan inda a ce kaga wannan din to da kaga abun mamaki to jawabin law a cikin alqur'ani da larabci galibi akan shafe shi ne ba sai an fade shi ba sai dai mutum ya kaddara shi shi yasa galibi a cikin alqur'ani ya kasance duk inda law take galibi ana kaddara jawabin ta ne walau tara إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إنا موقنون لرأيت أمرا عجبا لا رأيت أمرا فظيئا كاجتين الجواب تزيدك كدرك أنقانكم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول لرأيت أمرا عجيبا لرأيت شيئا فظيئا وتكاجا كدرك لو تعلمون علم اليقين لأدركتم ما أقول لكم إنه حق كاجتين ما كدر جواب لو أكي لترون الزهيم باشين جواب اللوبة imma mutum ya fassara haka to ya kuskuren fassara kaddara jawabin ta ake duk da asili wani sai ga cewa kila shine jawabin law an gane ko walau tara idhu yufu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl wa law ruddu la adu liman huwa an walau tara idhu yufu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azab duk inda law take galibi akan shafi jawabin ta to haka anan gudu walau tara idza tawaffal ladina kafaru al malaika inda kaga lokacin da kafirin suke karban rayukan wato ainihin malaiku domin at-tawaffi wato shine akhdhu shay'in wafiyan akhdhu shay'in kamilan karbar abu cikakken sa dan haka a larabci akan ce tawaffaitu dai ne min fulani na karbi cikakken bashi na daga wani wani ma'ana ban rage komai ba kuma bai rage mun komai ba shine tawaffai karbar abu cikakke da aka at-tawaffi game da rayuka shine zare rai gaba ɗayan su daga cikin gangan jiki ko da yake akan yi amfani da at-tawaffi kuma ana nufin barci wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yub'athukum fihi liqda ajalan musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun amma at-tawaffi galibi mutuwa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wa yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ما لم يسكتي دوكا أفسكا دوكا أمزونا مثل فوكتي طوى وانت يفقو إنا ذاتي في يسا وأي متانم كوريا تأري وحرزوا أكي قلنسوا أبيا أجي أكويو يد أكي مالي سبو دفسكا ترى تيدي قتكي مولين جيسي إسد ساقون ذاتي أجي كنتان أدم في يسا ملائكو ذات دكي فسكا بزاء دكي قدم بايا با duk da cewa kakan ji zafi amma bai kai wanda za a yi maka a fuska ba kaga kenan sai ya zama duka a fuska wani nau'i ne na azaba shi yasa manzon Allah ya ce in zaka ladabtar da danka ko matarka karka da ki fuska da nau'i ne na azaba amma kaga za a yi wa kafirai a lokacin mutuwa yadribuna wujuhahum wa adbarahum lafazan adbar dan idan dubur dubur kuma ita ce kafar da suke fita daga jikin dan adam amma ba ita ake nufi ba ana nufin mazaunansa mazaunar dan adam gabar da kake amfani da ita wajen zama wai duk ina sayan magana inda harkan zai isar da sako ba sai na faɗa abin karara ba babu katar kai baki kai wasali in mutun yana da rahon da zai karanci rubutun da ba wasali ko ba haka ba yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq suna cewa da su kudan dani wato ainihin azabar wuta lafazin wa zuqu azabal hariq malamai suka ce yau ce ne za su faɗa musu wannan waɗansu malaman tafsiri suka ce a daidai lokacin da suke dukan su a fuska da mazaunansu a daidai lokacin ne kuma suke musu bishara da azabar wuta wadda za ta zo nan gaba wato kenan jama'u lahum bainal azabil hissi wal azabil ma'nawi an hada musu azaba al hissi wadda suke ji a jika shine dukan da ake musu yanzu al azabul ma'nawi a baka mummunan labari bakin labari shine cewa kuma ranar tashin kiyama wuta ta gobara ita ce makomarku wato dan a bakanta musu rai gaba ɗaya su samu kansu cikin halin gagani kai shine wazuku azabul hariq waɗansu malaman suka ce a wannan aya tana magana ne akan kafirin da suka halarci yakin Badar bayan duka da mala'iku suka rinka musu a fuska da kuma mazaunansu sannan kuma duk inda aka jiwa mutum rauni sai wuta ta kama shine wazuku azabul hariq duk inda aka soci mutum da maki ko aka sare shi da adda ko takobi jini ya fito sai kuma wuta ta kama wajen shine wazuku azabul hariq zalika bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku suka gabatar akan ambata hannu ana nufin dukkan gangan jikin dan adam amma saboda hannu yana da tasiri wajen bayarwa ko karba to amma ana nufin abinda ku da kanku kuka yi wa annallaha laysa bizallamin lil'abid kuma ubangiji ta'ala bai zama mai zalunta ga bayinsa ba subhanahu wa ta'ala lafazin zallam ala wazn fa'al siga ce ta mubalaga malamai suka ce idan za a fassara ayar keke da keke cewa za a yi Ubangiji ta'ala bai zama mai yawan zalunci ga bayinsa ba, wanda idan an fassara ta a haka to sai bayar da wata ma'ana wadda ba a so, domin idan aka ce ba mai yawan zalunci bane an kore masa zalunci mai yawa, amma karamin ba yanayi kenan, wanda kuma Allah baya yin koda karamin zalunci. Wala yazlimu rabbuka ahada, inna Allaha la yazlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. To sai suka ce sigatul mubalaga anan gurin tadullu ala sifati faqat, siga ta mubalaga tana nuna sifa ne lakin la tadullu ala mubalaga, ma'ana ubangiji bai zama mai zalunci ba ko karamin ko babban lil abid game da bayi, tunda baya zaluntar kowa subhanahu wa ta'ala. Talatin
كَأَجْعَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
وبنجي كدعب آل فرعون والذين من قبلهم وتوكمر دي al'adar ala fir'auna da waɗanda suke kafin su, iyalan fir'auna da waɗanda suke kafin su cikin kafirai, wato su mutanen fir'auna da waɗanda suke kafin su kafaru bi ayatillah, sun kafirce ma ayoyin Allah, fa akhazahumullahu bi dhunubihim, sai ubangiji ta'ala ya rike su da zunubin su. Innallaha qawiyyun shadidul iqab, lalle ubangiji ta'ala qawiyyun mai ƙarfi ne, shadidul iqab mai tsananin uquba ne game da wanda ya dace ai mata haka. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. ذلك أبن داك أنبت أبايا سبودا الله مدعوك تنسركي لم يكن مغيرا نعمة داكي بيزمم مسن يوتن نعمة با أنعمها على قوم بين إمتد إتكم متمتاني حتى يغيروا ما بأنفسهم حسي إنسوني سكا تنجى أبن ديكي تسردس أبن في إمتاني سنتك النعمة بعد إن الله الله يزاري نعمة حتى سلو حالا sai in su ne suka canja daga halin da suke cikin kirki suka koma ayyukan barna, da suna adalci suka zama azzalimai, da suna da amana da riƙon amana sai suka zanto ba su da riƙon amana ba su da gaskiya, da suna da gaskiya sai suka zanto ba su da gaskiya. To in suna cikin ni'ima sai Allah ya musanya wannan ni'imar da wahala da halin kakanuka yi da kunci na rayuwa. Lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'aliim. Kuma lalle shi Allah ta'ala mai ji ne dangane da maganganun mutane, sannan aliyin masani ne dangane da ayyukansu subhanahu wa ta'ala. Allah ya sake cewa kada bi ali fir'auna wallazina min qawlihim, kamar al'adar mutan fir'auna da waɗanda suke kafinsu, kazzabu bi ayati rabbihim, sun kafirce wa ayoyin ubangijinsu, sun ƙaryata ayoyin ubangijinsu, fa ahlaknahum bi dhunubihim, sai muka halaka su saboda zunubinsu, wa aghraqna ala fir'aun, muka dulmiyar da mutan fir'auna wato ainihin a cikin ruwa muka halakar da su, wa kullun kanu zalimin, kullun kowane daya a cikin fir'auna da waɗanda suke kafin su na kafirin da suka shude a baya, kanu zalimin, sun kasance azzalimai. Ma'ana zalunci dama shine sanya abu ba inda ya dace ba, duk wanda ya sanya ibada ba inda ta dace ba to ya zama azzalimi kenan, wannan ya zama shirka kuma ya zama kafirci. Sai sa Allah ce wal kafiruna hum adh-dhalimun, kafirai sune azzalimai, dan azzulmu shine wada'u shay'in fi ghairi ma'alli, sanya abu ba inda ya dace ba. Waɗannan ayoyi guda biyu da suka yi kama da juna, me ake nufi da su? Kada bi ali fir'auna wallazina min qawlihim kafaru bi ayati llahi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, aka kawo wata aya a tsakiya, sannan a gaba kuma aka ce kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ما لم يسكتي أبين دا أكي اللي في كيلي أبين بيساني Quraishawa a yakin Badar na kace mutum 70 da riba ce 70 nau'i ne na azaba wato azabuhum kama asaba ala fir'aun wannan nau'i ne na azaba irin wanda ya shafi mutanen fir'auna wanda zulumin qablihim da waɗanda suke kafin su ma'ana zulumin da su da kai a cikin ruwa azaba ce kamar da su kuma kace waɗannan su ma azaba ce adawa da aka yi tsawa suka mutu azaba ce waɗanda aka dauki garin su aka kifar mutanen annabi lutu su ma azaba ce azaba ce ko da nau'ikan ta sun zama daban-daban kala-kalar azabar ya zama daban amma kuma da sunanta ne azaba yanzu da aka ce an yankewa mutum hukuncin kisa ila fil lai kansa takobi kisa ne harbe shi da bindiga kisa ne ai hangin din wato a rataye shi shi ma menene duk dai abin sunansa kisa sai dai idan kana neman karin bayani sai ka tambaya ta wacce hanya aka kace shi sai ne sai a ce maka an rataye shi ko an sare shi ko an harbe shi ko an tilasta masa ya sha guba ko an kyale shi da yunwa har ya mutu duk waɗannan nau'in hanyoyi ne na yin kisa to ko kuma haka azaba azaba ce idan Allah madaukakin sarki ya baiwa musulmai nasara akan kafirai suka karkace kafiran suka ribace waɗansu a matsayin fursunonin yaki azaba ce ina fata an fahimta dan Allah ce qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi'aydikum ku yake su Allah na sanya musu azaba amma da hannayenku hannayenku ne makamashin azabar ba iska irin ta adawa ba ba tsawa irin ta samudawa ba ba ambaliyar ruwa irin ta mutanen annabi Nuhu ko ta Fir'auna ba a'a hannayenku sune makamashi na azabar yu'azzibuhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin abinda nake so in kai gare shi shine abinda aka yawa Quraishawa azabar irin yadda abinda aka yawa mutanen Fir'auna azabar ce sai dai azabar waɗannan an yi musu da hanyar dulmiyar da su a ruwa wajen kuma kaza to shi yasa sai Allah ya ce kada abi ali Fir'auna abin nafi abinda ya samu Quraishawa kamar irin abinda ya shafi mutanen Fir'auna ne wanda zina min qablihim da ragowar kafirai da suke kafin an gane ko kafaru bi ayati llahi kafir cewa Allah suke fa akadhahum Allahu bi dhunubihim sai Allah ya danke su wato ainihin da azabar su to kuma sai aka sake maimaitawa كَدَأَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ to da aka mimita ayar sai wadansu malamai suka ce ya zama maimai ba tare da wata fa'ida ta fili da za a iya hangowa ba ma'ana abin farko shine abu na biyu wadansu malamai suka ce a'a abin farko daban abu na biyu daban domin da aka ce kada'a bi'ali fir'auna ana nufin ayyukan da su suka yi mutanen fir'auna ayyukan da suka yi shine kafircewa Allah yin bauta ga wani wanda ba Allah ba to kamar yadda mutanen Fir'auna suka yi na bauta wani ba Allah ba haka su ma Quraishawa suka yi wannan kadabi ali Fir'auna na farko kenan shi yasa aka ce kafaru bi ayatillahi fa akadhahum Allahu bi dhunubihim amma kadabi ali Fir'auna na biyu kuma azabar da aka yi musu sakamakon ayyukan da suka yi kaga ali Fir'auna a karan fari hum fa'iluna ali fir'auna a karo na biyu hum maf'uluna a can su fa'il ne a nan gurin kuma su menene maf'uli ne kaga ya ta bambam da juna ashe ba maimai akai ba ma'ana irin yadda mutum fir'auna suka kafircewa Allah haka Quraishawa suke wannan shine kadabi ali fir'auna wallazina min qawlihim kafaru bi ayati llahi fa akadhahum llahu bi dhunubihim sannan kuma a can na biyu irin yadda Allah ya azabtar da mutum fir'auna haka kuma ya azabtar da Quraishawa a yakin Badar shine kadabi ali fir'auna wallazina kazzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'auna ina jin wannan ya fito fili in wannan bai fito fili ba akwai fuska ta biyu da malamai suke fada fuska ta biyu da malamai suke fada in wannan bai fito fili ba suka ce fuska ta farko Allah ce kafaru bi ayati llahi ma'ana da wuri na farko da wuri na biyu dukkan su fa'iluna ne ba maf'uluna ba irin yadda Quraishawa suka kafirce ma Allah haka mutan Fir'auna suka kafirce wa Allah a wurin farko kenan haka a wuri na biyu irin yadda Quraishawa suka kafirce wa Allah haka Fir'auna da mutanen kafin suka kafirce wa Allah sai dai a can gurin sun kafirce ta hanyar kafaru bi ayatin Allah a nan gurin sun kafirce ta hanyar kazzabu bi rusul kazzabu bi ayati rabbih can gurin kafaru nan gurin gome kazzabu kaga a cikin al-kufr shine ban yarda ba amma at-takzib ƙarya ne kaga akwai bambanci tsakanin laifi na farko da kuma laifi na biyu ma'ana kafiran yau sun yi tarayya da Fir'auna da mutanansa da kafirin da suke ada wajen kafirci sannan sun yi tarayya da su wajen mai takzibur rusul haka waɗansu malaman suka ce akwai fuska ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar amma lokaci ba zai yi ba sai dai mu takaita akan wannan don sun fito wa su ubangiji ya ce ne
inna sharral dawabbi 'inda Allahi alladhina كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون
وبنجدت إن شر الدواب عند الله للي ما في شر هلتر دكي بانكسا عند الله أولين الله الذين كفروا سوني وقتن دسوه كافر سوى الله كل ما في شر هلتر بانكسا باسو لكيما باسو لدرجة حتى دبوا بي سنتي سكيما داك التي إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سوني كافري الذين كفروا فهم لا يؤمنون sukan sun yi sun imani da Allah saboda haka sai suka zanto kaskantattun mutane a ce abin da ke baka daraja da kima a wajen Allah shine imani to idan mutane sun yi tarayya kuma wajen imani abin da zai baka daraja da kima a wajen Allah kuma shine rinjayen aiki na gari kafi wanda yake da baya da rinjayen aiki na gari din mutane sun yi tarayya wajen aiki na gari abin da zai baka daraja da kima shine gurgurdan yadda ka fi wane koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kara matsawa daf da manzon Allah darajar ka tana daukakuwa kana nesa da shi kuma darajar ka tana kai in kasa matsawa kusa da manzon Allah ko ba da awa ce ta baka ba aqida ce ta zuci da maganar baka kuma da aiki na gabbai a aikace a ga cewa kana kokarin kwafar halaye da dabi'u irin na manzon Allah to wannan yana baka kima yana baka daraja amma idan mutum ya zama ba haka ba to kamar yana ragewa kansa daraja kenan inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marrah sune waɗanda ka kulla alƙawli da su lafazin ahadta ala wazni fa'alta da fa'ala da tafa'ala a cikin larabci waɗannan mizani ne wanda yake dullo alal musharaka yana nuna tarayya tsakanin mutum biyu ko bangarori guda biyu na jama'a ahadta minhum ka kulla alƙawli tsakaninka da su yarjejeniyar da ka yarda su ma sun yarda shine alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marra sannan a kowane lokaci kuma sai su kokarin warware alƙawlin su to waɗannan su ne waɗanda ake zargi wa hum la yataqun ko alama ba sa jin tsoron ubangiji ba sa rike alfarmar alƙawari na zaman lafiya da kuka yi da su wannan su ne kabilar yahudawa ta banu quraiza wanda suka yarjejeniya tsakaninsu da manzon Allah cewa ba za su yaƙi annabi ba ba kuma za su taimakawa mai yaƙar sa ba shi ma ya ce ba zan yaƙe ku ba ba zan taimakawa mai yaƙar ku ba ya halatta ku yarjejeniya da irin wannan tsakaninku da waɗanda ba musulmi ba idan kuka yi wannan alƙawarin wajibi ne ku musulmi ku cika mu kar ayi alƙawari da ku sannan kuma ku je ku warware in kun yi haka kun ci amana to su yahudawan banu quraiza sai suka warware alƙawarin suka taimaki mutanen makka da makamai a yakin uhud suka sake warware alƙawari kuma a ghazwatul ahzab to shine Allah ya ce alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marra wa hum la yataqun an gane ku sai Allah ce fa imma tasqafannahum
ma tasqafannahum fil ard fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun wa imma taqafanna min qawmin khiyanatan fanbidh ilayhim 'ala sawa' إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
وَبَنِدِتِ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ يَنْهَرْ كَاتِنَ سَرَ كَامَاتُ أَوْدِنْيَكِ فَشَرِّدِ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ lafazin tasqafannahum daga saqifa yasqafuni akan ce saqifa idan fi'ili muta'addi akan ce saqifa kuma idan to fi'ili lazimi saqifa ma'ana mutum ya zama mai hazaka ko a ce saqufa bi dhammil qaf ya zama mai hazaka sannan kuma akan ce saqifa fulanun fulanan ai adrakahu fil harbi wa intasara alayhi in ya ci nasara akan sa wajen yaki yasa Allah ce fa khuduhum وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني حيث ثقفتموهم حيث ذكرتم بهم حيث أخذتموهم حيث أثرتموهم الأثر كان متن قريبا azzafar tun nasara akan mutum shine wato ainihin fa imma taskafan nahum in ka ta nasara akan su a wajen yaki su irin wannan masu warware alƙawarin ko kuma su mutanen Makka da suka zo har Badar suka ce za su yake ka nan gaba ko ka sake haduwa a wajen yaki fa sharrid bihim man khalfahum kore waɗanda suke bayan su a sanadiyar abin nufi yi musu ukubar da wani zai gani nan gaba ba zai takale ka ba wato kai lagalaga da su dan kar wani ya ƙara ƙetara maka iyaka idan ka sa in ka ajiye kara kar wani ya tsallaka shine fasharrid bihim man khalfahum ba ma su ba waɗanda suke bayan su firgita in sun ga abin da kai wa su waɗanda ka kama din la'allahum yadhakkarun ko sa ɗauki tunani su gane cewa lallai fa wato ainihin musulunci yana tafiya ne da ƙarfin ubangiji da taimakon ubangiji da nasarar ubangiji wa imma takafan min qaumin khiyana idan ka gamsu cewa waɗansu mutane za su yi khiyana su saba alƙawarin da kuka yi da yarjejeniya ta buɗe wutar yaki fangiz ilaihim ala sawa to kai maza ka watsa musu alƙawarinsu ala sawa'in ku zama kai da su daidai wa daida ba kwa cikin alƙawari abin nufi an umarci ka riƙe alƙawari na tsagaita wutar yaki in ka rubuta kar ka saba amma sai ka samu labarin su za su warware to kar ka ce tunda za su warware bari in je in yake su kafin su warware a'a sai ka aika musu ka ce na warware nawa sannan sai ka yake su shine fambi ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbu alkha'ilin ubangiji baya san maha'inta sannan wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun waɗanda suka kafirta kar su yi zaton cewa su din sun kubuce wa ubangiji innahum la yu'jizun da dai ba za su iya kubuce wa ubangiji ba ko wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu wato a wata kira'a ce wala tahsabanna alladhina kafaru sabaqu kar ka yi tsammanin waɗanda suka kafirta wato kamar sun kubuce wa ubangiji ba za su iya kubuce wa ubangiji ba su gagare shi ba ko da kun ga suna zalunci ubangiji ta'ala ya kyale su ya ba su lafiya ya ba su karfin tattalin arzikin kasa ya ba su na soja ta lalace kamar su ke yi musu amma mutuwa tana nan za ta rike su kuma azaba tana nan tana jiran kuma Allah na iya kunyata su a duk lokacin da ya ga dama domin inna rabbaka labil mursal abin da muka faɗa zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ya kai mana